أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله من أفارع ودسونا ألا مدوككي أبحث من ينزو زام أفار مغانا جمدا أبند شافي عقيدة عقيدة شيني أبند متن يكن قدرتي يكوم إيماني دشي يرد دشي عقيدة تناد أيوكا كركشنتا واند متن يكن يي sakamakon abin da ya kudurce game da wannan akida. Idan misali mutum ya kasance musulmi, ya yi imani da Allah da ranar lahira da annabci, ya yi imani da makoma da littattafan annabawa da suka zo da su, sai mu ga yana aiki karkashin umarnin wannan aqida. Sai zamanto aikin sa, idan zai aiki zai koma zuwa ga abinda wannan aqida ta lizimta masa. Wato menene aka fada a cikin littafi da imani da shi? Misali, idan musulmi ya imani da Qur'ani, za mu ga yana bin abinda Qur'anin nan ya zo da shi, yana sauraro daga Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, sannan kuma sai ya aiki da wannan. To wannan shine bahasin da za mu yi dangane da aqida, cewa aqida ita ce imani da wasu aqidoji da fikirori da tunani waɗanda suke masu tsarki gun wanda yake da wannan aqida. Da farko, akwai addini. A cikin lugha suna cewa addini shine biyayya. Idan aka ce addin, sai a ce abba'a ko al-inqiyad, wato yana nufin biyayya da bi sau da kafa. Wani lokaci addini yana nufin sakamako, da suke ce addin aljaza. Irin shi ne yazo a cikin ayar Alkur'ani mai girma da take cewa maliki yawmiddin. To idan muka ce haka, sai zama addini kenan a lugha yana nufin biyayya. Amma a istilahi, addini huwa al-iman bi khaliq al-kawn wal-insan wa bi ta'alim wal-waza'if al-ilmiya al-mula'a li hadha al-iman. Idan muka ce a istilahi, addini shine imani da mahaliccin samammu da mutum. Mutum yana cikin samammu, kada mu manta. Hikima ce da ƙarin bayani da aka ce imani da mahaliccin dukkan halitta, wato wanda yake shine mahaliccin komai da kuma kowa, wato shine mutum, da kuma ayyuka da koyarwa da ayyuka da suke biyayya da dacewa da wannan aqida da aka yi imani da ita. Shi yasa tunda imani ne da mahaliccin halittu da mahaliccin samammu, idan mutum ya zamanto bai yi imani da mahaliccin samammu ba, sai mu kira shi da mulhidi, sai mu kira shi da mai wanda ba shi da addini sai mu kira shi da wanda yake bai imani da samuwar mahalicci ba. Menene muhimmancin addini? Wannan duk muna so mu yi mukaddima ne da gabatarwa kafin mu shiga cikin ainihin magana. Menene muhimmancin addini? Wasu sukan ce yin bahasi kan addini tunda abu ne mai wahala, kamar yadda suke cewa to me zai hana mai bahasi kan kasuwanci mu samu riba, me zai hana mai bahasi kan al'amuran siyasa sai mu samu yadda za mu jagoranci ƙasa, mu kai ta tudun na tsira, mu tsiratar da al'umma? Menene zai hana mu bincike kan abubuwan da suka shafi ilimi na kere-kere da aka fi sani da technology da ilimin likitanci domin mu sanya al'ummarmu ta ci gaba? Yayin da za mu ga addini idan mun yi bahasi kan shi sai a samu sabani, sai a yi ta jayayya. Suka ce duk da ko mun san cewa bahasi kan addini da za a samu natija da yafi, me za mu ba wa'annan mutane amsa? Shine na farko, idan suka duba girman abin da za a samu, to yana da kyau su duba kuma yanayin abin da za a samu. Wato idan me girma, girma ko adadi na abin da za a samu shine kididdiga da lissafi na yawan abin da za a samu. Misali, za a cewa idan muka yi bahasi kan tattalin arziki, muka yi bahasin kasuwanci, muka yi bahasin ilimin technology, muka yi bahasin ilimin likitanci, to za mu iya samun natija mai kyau. Shine mai shine mu samu riba, ƙasa ta ci gaba, masana'antu su yawaita, ma'aikata su samu aiki, wato mutanen gari wanda ba su da aiki su samu aiki da albashi mai kyau, ƙasa ta samu ci gaba a kire-kire da sake-sake da sassake-sassake da duk dai komai na ci gaba. Amma idan muka duba mu ga addini shi idan mun samu natija mai kyau to zai ba mu lahira ne. Su wa'annan mutane abin da suke cewa ke zai ba mu lahira ne, zai ba mu aljanna ne. Idan mun duba sai mu ga cewa sun karanta tunani. Wato na farko, adadi ba shi ne muhimmi ba, yanayin abin da za a samu shi ne muhimmi a matakin farko kenan. Idan da misali mun samu ci gaba a kere-kere da sassake-sassake, amma a lahira sai muka shiga wuta, ba mu ba addini muhimmanci ba, ba mu bincike gaskiyar shi ba, mun samu natija mai kyau, wannan sassake-sassaken da kere-keren da sake-saken na duniya mai amfanar da mu? Mun yi shekara 60 cikin yalwa da ni'imar duniya, amma mun rayu har abada a wuta, kaga bai amfanar da mu komai ba. Saboda haka sai muka ce ba adadin abin da za a samu ba, cewa an samu jin daɗi na rayuwa, an samu dukiya, an samu lafiya, a'a, yanayin shi kanshi abin da za a samu, wato ni'imar duniya da kuma ni'imar lahira. Ni'imar duniya mai ƙarewa, mai iyaka, ni'imar lahira wacce ba ta da iyaka dindindin har abada. To wannan kenan amsa na biyu da za mu iya cewa wa'innan mutane shine mu ba mu ki bincike, mu musulmi ba mu ki bincike kan abin da ya shafi ni'imar duniya ba addinin mu kamar yanda yace muhimmantar da duniya lahiran wa butage fi ma atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sadaka idan mun duba qimatul ihtimal sai mu duba qimatul muhtamal idan mun duba sai mu duba qimatul ihtimal ma'aunata da darajatul ihtimal sadaka bincike kan addini yana da muhimmanci fiye da saura koda kuna cewa natija ba ta fi saura ba mu muna cewa natija shi ta fi saura wannan shi ba hadin da yammacin duniya suke kawowa sakamakon su sun fada cikin shubha ne ta abinda coci ta kasance ta guda ta haifar musu a yammacin duniya sai suka dauka cewa addini baya bukatar hankali addini wani abu ne kai wanda ya takaita da fada mai bada fatawa da addu'o'i domin kashe zogin rai da addu'o'i domin kusanci da ubangiji shikenan amma baya maganar duniya to musulunci shi kuma ya saba da addinin masihiyya kiristanci domin musulunci yana maganar duniya da lahira ba kawai lahira ba shi yasa ma yake da system yake da tsari yake da tsarin iktisadi da shahid sadr yake cewa al-mazhab al-iktisadi dai saba da ilmu al-iktisad mu ba kawai ilmi iktisadi ne da muna da abinda muke cewa mazhab al-iktisad musulunci al-mazhab al-siyasi al-ijtimai al-amni al-iktisadi musulunci da yana da wannan so da haka musulunci al-islam ba ya taƙaita da lahira bane a duniya da lahira yake gyarawa kun ga kenan iskali da suka da masu wannan suka suke yi na karanta muhimmancin bincike kan addini ba shi da ma'ana ubangiji ita ta kayyumiyyarsu sun tsaye da siffa da zatin ubangiji kuma thabitatul lizati ta tabbata ga ubangiji amma ta wani bangare sai ta fi ubangijin fawa abin mamaki saboda me saboda ubangiji kuma ba zai iya yin kudura ba zai iya zama kadir ba sai da kudura ba zai iya zama sami ba mai ji ba sai da samji ba zai iya zama basir ba sai da basar sai da gani wannan kenan su suke bashi gani su suke bashi kudura su suke bashi iko kuma su suna da samuwa ta daban abu mamakin kenan saboda haka wannan sai ya sanya ake cewa da ash'ariya aqidaku tana nuna cewa ubangiji takwas ne saboda ga wayancan kadimai guda bakwai ga kuma ubangiji kuma ba su ne shi ba sun da akan zatinsa kuma suna da samuwa ta musamman su da kuma ubangiji shi zaman to yana da rayuwa ya mai rai ne da rayuwa Sheikh al-Mufid yana cewa inna Allah azza wa jal ismu hayyul li nafsi la bi hayat ubangiji mai girma dokaka rayuwa ne ga kansa ba da wata rayuwa ba wa innahu qadirun li nafsihi wa alimun li nafsihi la bi ma'anan kama dhahaba ilayhi al-mushabbiha min ashabi sifat ubangiji mai iko ne ga kansa ba da kudura ba wata aba mai suna kudura masani ne ga kansa ba da wani abu da ake kira ilimi ba daban mai zaman kansa ba da wata ma'ana ba kamar yadda mushabbiha daga ashabu sifat suka tafi akai wanda ash'ariya suka dauki wannan daga hannunsu suka ara suka yafa suka kuma imani da shi a wani littafi a yankunanmu da ake cewa hayatul islam yana kawo cewa lokacin shifa annal hijabu la ra'aynaha abu mamaki da za a yayi mana hijabi da mun ga wannan sifa din sai zama kamar Ali ne da muka ce mai kwazo, mai hankali, mai ilimi, sai muka ga Ali ga wani abu sunan shi kwazo, ga wani abu sunan shi ilimi, ga wani abu sunan shi hankali. Ta yanda Ali bai zai zama mai ilimi ba sai da wancan ilimin, abin mamaki. Ba zai zama mai kwazo ba sai da wancan kwazon, kuma kwazon daban, Alin daban, kuma da kwazon da Alin dukkaninsu azaliyai ne, ba su da farko. Wannan wani irin abu ne kenan. Sai ya haifar da kadimai guda takwas. Da wannan ne za mu tabbatar da cewa gaskiyar magana shine mai shine kasancewar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala madaukaki ba shi da sifofi na dadi da wannan ma'ana. Sifofi na dadi mustahili ne su kasance ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kore ya kasance na da wasu kadimai bayansa. Da ya kasance na da wannan sifofi na dadi, da ya bukace su, da ya bukace ilimi domin sanin abu, ya bukace kudura domin samun iko akan yinsu, ya bukace irada domin ya nufi akan su, da sun kasance shine yake zamantowa su ne suke qayyum nasa. Da sai zama zatin Ubangiji qa'imun bis sifat, sai su zamanto su ne suke taqayyimin sa, su ne suke bashi samuwa. Wannan yana bashi ilimi, wannan yana bashi kudura, wannan yana bashi iko, wannan yana bashi nufi, wannan yana bashi ji, wannan yana bashi gani, wannan yana bashi magana. Sai zamanto kenan Ubangiji yana kasa da su, kamar yadda muka yi nuni. Ubangiji hashahu ta'ala Allah an zalika uluwan kabira, Ubangiji ya baranta da ya kasance da wannan rauni, da sai irin wannan sifofi sun zo sun bashi, sannan zai zama ya samu, sai zama shi bashi da komai, sai zama na kasu ne shi tsantsa, bukata ce shi tsantsa, kenan sai zama ɗaya daga cikin bayi, ɗaya daga cikin halittunsa wanda yake bukata, suke bukata. A sha'ira da suka fahimci hatsarin abin, sai suka ce to ai wa'annan sifofin azaliyai ne, Ubangiji ma azali ne. Ko da kun ce azaliyai ne, Ubangiji ma azali ne, wannan sifofin ba sa ɗauke bukata. Yana nan dai mabukaci, kuma yana bukatar su tun azal, kuma har abada zai gushe yana bukatar su. Kamar mu ne da tun azal Ubangiji ya sanna mu a cikin iliminsa, saboda haka Ubangiji yana da ilimin da mu tun azal, kafin ya yi mu, tun azal babu farko ya san da cewa zai yi mu, kuma bayan ya yi mu har abada muna bukatar sa, zai kayyumiya da mu. Me bambancin wannan da sifofi da shi da ya zamanto tun azal su suke tafi da shi? Ubangiji ya baranta daga wannan tunani, baranta mai girma. Insha Allah za mu tsaya a nan zuwa anjima, za mu ci gaba darasi na gaba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi yujibuna hina nunadi, wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillahi ajma'in, abil qasim al muhammad wa ala ahli baytihi alladhina azhaballahu anhum arisa wa taharahum tathira. Sarkin muminai masu kadaita Allah Imam Ali tsira da aminci su tabbata gare shi, yana cewa kamalar ikhlasi, ikhlasi anan ikhlasi na aqida, ba ikhlasi na ibada ba. Komai yana da kamala, aqida tana da kamala. Kamalar aqida shine mai ikhlas. Kamalar ikhlasi tsantsar kadaita Ubangiji shine ikhlasi ake nufi anan, ba ikhlasi na ibada ba. Nafi sifati an hukure Ubangiji sifofi, wani sifofi Imam Ali ke nufi? Wa'annan sifofin Imam Ali a fahimta anan saboda farkon wannan dogon huduba na Imam Ali zuwa ƙarshenta yana nuna mana abinda ake nufi da ma'anar sifofi anan. sai dai mun takaita da ka wannan bangare ne saboda shine abin da muke bukata sifofi anan sifofi guda biyu ne imam ali yace sun koru ga Allah akwai sifofi na dadi wa'annan irin wa'anda ash'ariya suka imani da shi dole ne Allah mutum ya kore wa ubangiji irin waɗannan sifofi duk wanda ya sanya wa ubangiji irin wannan sifofi ya halaka na biyu sifofi khabariya sifofi khabariya su ne sifofin da Allah ya bada labari yana da su a cikin Qur'ani amma yana da su da ma'ana ta lugar larabci da ma'anar tawili misali yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana bisa hannunsu ma'ana sun dau alƙawarin Allah wannan balarabi yana larabci ne anan yana fahimta ne akwai wani aboki na wani abu da ya faru ya zama ƙaulin fasil tsakanina da shi wato Allah ya raba mana rigima na je wajen shi wata rana to sai muke magana kan ar-rahman al-arsh istawa shi sai ya ce arsh wani gado ne da ubangiji yake kansa kamar wani abu ne kamar gado wanda irin wannan sufafi da a baya muka bayanin wajibcin kore su ga Allah in ba haka ba zai lizumta mutum kafirci a cikin tunani kafirci ubangiji domin kafirci ubangiji ma'ana anan ma'ana jahiltarsa da rashin saninsa da danganta masa abin da ya barranta da shi saboda jahilta Allah ne tsantsa ka bashi mahalli kamar yadda yazo a cikin kanzul ummal cewa lokacin ma da ya hau kan gadon saboda nauyinsa sai da yayi kara saboda haka sai suka ce to shikenan arannan saboda al'amarin ubangiji ya yi girma ya yi fashi sai al'arshi ya nauyi saboda haka dole sai a kara mala'iku hudu shine wai hamil arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya arannan takwas ne suke dauka al'arshin ubangiji wannan wani irin kaucewa gaskiya ne wani irin kaucewa hanya ne duk wannan bala'in sakamakon kaucewa ta farkin ahlul bait sakamakon kaucewa ta farkin waɗanda manzo yayi wasiya na bar muku ma in tamassaktum bihima lan tadullu kitaballahi wa itrati ahlul baiti manzo sallallahu alaihi wa ali abu mana itra ahlul bait sune qur'ani mai magana to da irin wannan yabo da manzo ya musu al'umma ta kauce musu sai ta fada cikin faganniya sai kowa ya siffanta Allah sai yanda ya ga dama sai kowa ya saka yanda ya ga dama ubangiji a cikin kwakwalwarsa ya bashi surorin da ya ga dama shikenan kuma wannan ubangijin da ya saka kwakwalwarsa shike bauta bala'i ne mai girma ka suranta Allah kamar wani abu kamar wani mutum da yake kan gado ya harde akan karaga muna cikin magana da wannan bawan Allah abokina ina ga mishi arsh yana nufin mulki ne da iko na ubangiji ba wani abu ne na zahiri ba saboda qur'ani ya sauka da yaren larabci ne yana cewa san ba haka bane akida su tawabiyanci ba haka bane tunan izaltul bid'a shi wahabi ne da su da salaf wahabiya ne da duka dai suna da kido shigen irin wannan to su da haka sai yake cewa muna cikin wannan maganar wani abu mamaki sai wani kaulin fasal ya bayyana a cikin radio mun kama tasha ce ta larabci ta Saudiya suna kawo tarihin Fahad da sauransu da makamancin wannan da wani abu ba ko bukukuwa ne haka na sarauta ake yi ana kawo tarihin gidan sarauta Saudiya sai aka ce innal malik Fahad istawa ala arshi al mamlakatil arabiyya as saudiyya bi sanat kaza 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 suka ci gaba da sai ce to ka duba gari suna cewa innal malik fahad istawa ala arshil mamlakatil arabiyya as saudiyya istawa ala arsh al mamlaka nace yanzu me zaka ce wannan sai shiru sai ce ai wannan larabci ne wani abu mamaki har nayi dariya na shi da kansa sai ya ce wannan larabci ne zan so a ce ya ji wannan lecture din domin ya ji mahallin shahidi ya ji magana da muka yi tare da shi sai yake cewa ai wannan masu labaran su suna labarai da larabci ne ni ba san sannan nayi dariya ba na ce yau kaga falak kenan shi qur'anin ba larabci bane kenan qur'anan arabiyan na anzalna qur'anan arabiyan
القرآن لاربتني يستوى على عرش المملكة عرش ينا نفهمي wannan gidan radio da suka kawo wannan a cikin labarai akhbar din su sai zaman to kolon fasil tsakaniya da shi amma duk da haka bai yadda ba sai ce wai wannan labarai larabci ne ya manta hannu ce to qur'ani kenan ba larabci bane sai zama ya zama buhut bahaushe na ce an kwace kujeran mulki shin kujeran mulki wata kujera ce da idan ka kwace ta shikenan shine ka zama shugaba da zaka je kan kujerar gidan sarki shugaban kasa a yanzu ayi shugaban Najeriya misali Jonathan da zaka je ka dauke kujerar gidan da Jonathan da yake zama ka gudu sai ka je gidan radio mal Allah ka dauki awa daya ma sai ka ce to ni